11 years old and stayed with her for the past 3 months and constantly sexually abused her.
Sakakken rundunar 'yan sanin jihar Taraba kenan DSP David Misal ya nake ganawa da kuma nuna manema labarai wasu gungun magidantan da ke lalata da kuma yi wa kananan yara fyaɗe. Wannan Dattijo Ahmadu Garba, mai kimanin shekaru 65 a duniya, na kuwa cikin waɗanda aka kama bisa zargin lalata da wata ƙaramar yarinya mai kimanin shekaru 11 a duniya.
Yarinyar nan mutum tun ba ta fara zuwa wuri na kwana da ita ba, nake mata in ta zo ina ba ta naira ta koka min ta yi mini kuka in ba ta naira 100, naira 100, naira 50, naira 100, naira 50, har ya kawo ga har ta saba da wurin ɗin tana zuwa wurin ɗin. A kullum na faɗa cikin wannan wasifar. Ina kwana da ita.
Haka nan ma Abubakar Bala da kuma Suleiman Ahmadu na mako cikin wani suke lalata da wani karamin yarinyar.
Na kwana da ita a wurin baba. So biyar ne.
Suna gajina kan na yi amfani da ita kuma ban musa ba. Kuma na ce na yi amma sau ɗaya na yi rayuwa na da ita. Ni ba ni da ban taɓa yin aure ba, ban taɓa haihuwa.
To wai ko ta yaya dubun sa ya cika? Ga dai kakakin rundunar 'yan sanin jihar Taraba David Misal.
Mun samu wannan dottijo mai suna Ahmadu Garba mai shekara wanda ya kai kusan 65 wanda kuwa mai gadi ne da kuma Abubakar Bala mai shekara 37 da haifuwa shi kuma mai wanke moto ne da kuma Suleimanu Ahmadu mai shekara 28 shi mai gadi ne ya fara kwana da ita ta yi ta zama da shi har ya kai wata masu kyau guda. Kusurayen sanda yana kira ga iyaye su kula da yayansu wajen da suke zuwa, abokanin da suke tafiya tare da su, domin zamanin da muke muna da mutane waɗanda ba na kirki ba kamar yadda kuka gani a yau.
To sai dai kuma masana da kuma 'yan fafutuka kamar raba dalilan ƙaruwan ayyukan lalata da kuma fyaɗe ga ƙananan yara ne zuwa gida uku, kamar yadda malama Binta Khalid Adam, wata uwa kuma yar fafutuka, sai da tarbiyyar al'umma ta yin ƙayan haske a wata zantawa da ne da ita kwanaki.
Yadda muka kasa dalilan faruwan fyaɗe a cikin al'ummarmu yanzu kusan kashi uku. Na faɗa kashi na farko shine ta'amali da miyagun ƙwayoyi. Za ka samu duk waɗanda suka zama matasa ne sun faɗa harkar fyaɗe. Idan ka bincika za ka samu masu mu'amala ne da miyagun ƙwayoyi, ma'ana 'yan shaye-shaye. Kashi na biyu shine za ka samu akwai manyan mutane waɗanda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci ko da ku 'yan jarida report ɗin da za ku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi 'yan yara ƙanana. To idan ka samu mutumin da yau kai shekara 45-50 zuwa sama, to yanayin fyaɗensa yakan zama dalili ne na faɗawa harkar tsubbace-tsubbace da bin bokaye. Wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara ƙanana fyaɗe. Sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na ukun ɗin wa'inda su bisa ɗabi'arsu ta rayuwa mutanen banza ne su. Duk lokacin da suka ga mace ta gitta kusa da su ko a gabansu ko babba ce ko ƙarama ce, kawai haka zuciyarsu ta raya musu ya zama sun keta mata haddi. To wa'innan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma. Gaskiyar magana kenan.
Yanzu haka dai hankulan iyaye na ƙara tashi ne sakamakon yawaitar fyaɗe da kuma lalata da ƙananan yara, yayin da a ɓangare guda kuma ƙungiyoyin fafutuka ne ke ci gaba da yin gangami na wayar da kan al'umma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Galingo a Najeriya.